kewani kowa ya zo ya saurara dan na san akwai abun mora.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da sake saduwa a shirin zamantakewa na wannan mako. Shirin da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki musamman don warware matsalolin tsaro da suka addabe mu da samun fahimta tsakanin al'ummomin da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce kuma ke jan ragamar shirin.
Zamantakewar mu
a shirin zamantakewa na yau za mu duba gudumowar da mafarauta ke yi ne wajen taimakawa jami'an tsaro don samar da zaman lafiya.
Barayin da suke zuwa suke kwanto suke satan dukiyoyin al'umma, Allah ya bamu nasaran koren su har mun samu mun kama mota da ake irin wannan gudanar da al'amuran da su, wanda yanzu haka motan tana nan a cikin local government police station headquarters.
Barayi suna zuwa, na kama su yan antikinnafas sun dade suna neman su amma ba su iya sun kamo su ba. Sun je sun yi satan amma Allah ya zo ya yi taimako, sun zo sun fadi a hannuna kuma na mika su wajen jama'an su.
Ayyukan mafarauta na da tsohon tarihi. A shekarun baya mafarauta na yawo ne a daji don farautar dabbobi don ci ko saidawa. To sai dai a cikin 'yan shekarun nan hukumomi na gwamnati da na tsaro da ma al'umma sun fahimci cewa mafarauta na da gagarumin muhimmanci wajen samar da tsaro. Hakan ya samu ne saboda yawaitan ayyukan ta'addanci, garkuwa da mutane da sauran cin mutunci da ɓata gari ke yi a dazuka inda maharban ke sintiri a ciki. Kwamandan kungiyar kwararrun maharba a Najeriya reshen jihar Plateau Igem Ɗanladi Lanta ya ce kowace shekara sukan kira kwararrun maharban don faɗakar da su kan aikinsu da dangantakarsu da jami'an tsaro.
So da dama mukan same wuraren da akwai miyagun mutane, za mu maza mu faɗawa jami'an tsaro. Wani lokaci jami'an tsaron za su tafi wajen wannan operation din, sukan kira mu yi wannan aiki tare. Don haka akwai nasara a wannan fanni din. Kuma dangantakan mu da jami'an tsaro yana da kyau, domin su san aikin da muke yi, mu kuma mun san aikin da muke yi. Ba za mu hauna su aikin ba, su kuma ba za su kasa ba mu daraja akan namu gefen aikin ba.
Duk da yake ana samun matsalan tsaro to kusan shekara da shekaru, wace gudunmawa za ku yi don ganin cewa an kawo karshen wannan matsalan tsaro?
Mu ma muka so mu ba da shawarwari, domin so da dama wani lokaci idan ba a dubiri darajan aikin mu ba, in muka ga abu inga za mu iya mu yi shiru. Amma idan ana ba mu goyon baya, to babu mamaki idan muka ga wani abu kamar haka za mu yi iyakan kokarinmu mu sadaddaita da sauri, domin duk wayan abubuwan da suke faruwa wani lokaci mukan sami labarin shi da sauri, sai mu fadawa jami'an tsaro ma wani lokaci ba za su dauke matakin da muke bukata ba. So idan muna son zaman lafiya, za mu so jami'an tsaro da kuma kungiyoyi kamar namu haka su hada kai, duk abin da mun ga bai da kyau za mu fada musu domin a dauki mataki a kai.
Wani lokaci akan samu mambobinku a cikin miyagun ayyuka, kila samu su ne informa ko kuma masu bada bayani da sauransu. Ya kuke tantance mambobinku ta yadda za a tabbatar cewa mutane ingantattu ne suke gudanar da wannan aiki?
A cikin sharu da na shiga kungiya na Professional Hunters, muna da wata form da muna cikawa. Wato wannan form din ya nuna cewa kafin ka zama cikakken member, sai an san da kai a anguwanka cewa kai maharbi ne. Mai anguwa zai sa hannu, sarki district zai sa hannu, sa'annan wannan form din zai zo shiga office na maharba. So shi yasa wani lokaci ba a cika samun yaran mu yan bata gari a cikin wannan tafiyan, domin kowa mun san tushen sa, amma bai nuna cewa za a rasa gaba daya ba.
Ayyukan da bata gari ke yi a kusan kowace jiha a Najeriya ya durkusar da harkokin kasuwanci da noma, wanda ke kan gaba wajen haɓaka tattalin arzikin al'umma. Usman Umar Usman yace suna samun nasara wajen kakkaɓe ɓata garin.
To a hannun hakika gaskiya muna iya bakin ƙoƙarinmu dangane da ganin an samu zaman lafiya da tsaro a wannan yanki. Dangane da haka kuma muna da ƙwaƙwaran haɗin gwiwa tsakaninmu da jami'an tsaro, da ya zamana akwai police daga cikinmu da suke ba mu goyon baya da ƙarfin gwiwa, da kuma STF sojoji da duka muke gudanar da wannan al'amura. Kuma insha Allah duk abubuwan da muke yi in Allah Ubangiji yana ba mu sa'a, yana taimakon mu gaba daya.
Da yake kuna samun sa'a kenan, kuna gaba da gaba da irin wayannan ɓata gari da sauran masu sace ko kuma garkuwa da mutane?
to ana hakika gaskiya mun samu nasara sosai dan akwai gudan ci gaba da muka samu da muka je muka samu barayin da suke zuwa suke kwanto suke satan dukiyoyin al'umma Allah ya ba mu nasaran koren su har mun samu mun kama mota da ake irin wannan gudanar da al'amuran da su wanda yanzu haka motan tana nan a cikin local government police station headquarter to anal hakika Allah ubangiji yana ba mu nasara kuma muna samun ci gaba da kuma koren irin wa'annan bata gari a wannan yanki
kaman me kuke bukata domin gudanar da aikin ku yanda ya kamata
eh to irin abubuwan da muke bukata dai irin cartridge da Allah ubangiji ya sa muke dan sawa a local pump action din gwandin da muke amfani da shi sai kuma tocila irin rambut da kuma menene in san samu gwamnati ta karfafa mu ta ba mu irin motoci wanda idan Allah ayi Allah ya sa irin wannan abu ya tashi a wannan lokaci to muna da daman da zamu iya fita a kowane lokaci da irin wannan abubuwa yake faruwa dangane da kawo dauki a irin wannan gurare
mata ma ba a bar su a baya ba wajen tabbatar da tsaro malama Asabe Bitrus tace ta gaji sana'ar farauta daga iyayenta ne dan haka takan shiga daji a wasu lokatai to sai dai a yanzu tana gudanar da aikin tsaron ne a cikin gari
eh muna aikin security gaskiya kuma muna aiki sosai saboda muna sa ido mu ga wanda suna nan a ban bata gari kaman ni da nake aiki ina yi a shaguna ne to kuma gaskiya Allah na taimako na Allah na tsaro na
yake kina aiki a shaguna kusan za a ce wurin kasuwanci kenan kina duban barayi da zasu zo a ce sun iya fasa shago ne ko kuma me kike ya wurin
eh ina duba masu zuwa su fasa shaguna da wanda suke ana siyan drinks ana ajiye su a gefe za su zo ba wai don su siya ba za su zo domin su sace ne su tafi da shi
to amma kin taba fuskantar wani bata gari a wurin da kike aiki gaba da gaba da kuma matakin da kika dauka
dan ce dai barayi suna zuwa muna dai iyakacin kokarin mu akwai wanda suna shiga mana hannu na kama su na kuma kira shi state CID sun zo sun karba mun kuma tafi da su a wurin wanda ya kamata da su yan antikinnafas suna neman su sun dade suna neman su amma ba su iya sun kamo su ba da suka shiga hannu ya je sun je sun yi satani amma Allah ya zo ya yi taimako sun zo sun fadi a hannuna kuma na mika su wajen jami'an su
amma kuna aiki da bindiga kin yi harba bindiga
gaskiya ina aiki da bindiga Allah yana taimako na nayi koye su sosai akan bindiga ina kuma rike shi very well
sunana Muhammad Bello Abdullahi mun samu koyarwa sosai wanda zai taimaka mana wajen ayyukan mu da muke yi na farauta da kuma kyautata zaman lafiya a tsakanin al'umma batutuwa na rashin tsaro da muke samu anan wanda ya shafi irin dan gefe-gefe dauke-daukin mutane a gefen gari wanda yake faruwa to da taimakon Allah da taimakon mutanen mu mukan yada labaru ma conventional security wato ma'aikata na gwamnati wanda ba na zaman kansu ba mukan dan hada gwiwa da su kuma in Allah ya yarda da taimako Allah muna iya dakule abubuwan sosai
ana samun yan kungiyoyin asiri ne a yan kidnappers ne yan sara suka da sauransu yaya kuke da irin wayannan kusan
gaskiya magana shine wa'anda suke ba mu wahala su ne irin yan kungiyoyin asirin amma yan sara suka muna fito na fito da su kuma muna dakile su da yardan Allah kaman a yanzu haka ma exit din da nake muna shiri za mu yi fito na fito da irin wayannan mutanen masu zuwa su yi shaye-shaye su hada a wuri daya domin su ne suke harada rashin zaman lafiya muna nan muna shirye-shirye sosai wanda za mu dakile wani makafa nasu to wayanda suke wahalda mu su ne kamar yan kungiyoyin asiri da suke su kaga ba mutane ne wanda ka san su ba sai dai kawai su fito su tsokane wannan su tsokane wannan to amma da yardan Allah su din ma muna addu'o'i ko muna neman taimako muddin aka nuna mana su mukan magance su din kansu
sanana Adamu Gado
waɗanne matsaloli kuke samu musamman na tsaro a inda kuke aiki
waɗannan abubuwa da yake faruwa ya kamata kowane mutum shi ya yi tsaron kansa shi ya doka tsaro na kanshi da jama'a da al'umma gaba daya matsaloli da mukan fuskanta musamman muna ba da gudumawa ne ba wai mu ma'aikacin gwamnati na dindindin ba so duk lokacin da akwai bukata ko kuma in mun je farauta in mun ga alama yambatan gari a jeji sai mu ga ma jama'an saro to sai mu hada kai da su mu shiga daji mu magance wannan damuwoyi din.
Amma kuna samun nasarar magance irin wayannan matsaloli?
Muna samu results sosai. Akwai lokacin da an kidnapping DPO jama'an saro sun je sun shiga daji ba su sami komai ba, ba su gan komai ba, to maharba guda hudu ne kawai sun shiga daji sun je sun kawo wannan DPO din. To wannan babban nasara ne.
Kyakkyawar dangantaka da kwararrun maharban ke da shi da jami'an tsaro yasa 'yan sanda musamman na bangaren warware bam suke taimakawa maharban da ilimi ta yadda za su gudanar da ayyukansu. ASP Victor Agbo ya ce suna baiwa kwararrun mafarautan horo musamman yadda za su kauce wa hadarin tashin bam su kuma ceci rayukan mutane.
When you see anything, say something, call, draw our attention.
Ya ce idan jama'a suka ga wani abin da suke zato bam ne ko abin da ke fashewa, kada su taba su gaggauta zuwa ofishin 'yan sanda mafi kusa don yin rahoto. Ya ce muna kan fadakarwa cewa idan ka ga wani abin da zai zama da hadari, kada ka dau matakin da zai iya salwantar da ranka da na sauran al'umma. Jama'a masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako. Sai wata Laraba in Allah ya kai mu, zan dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.
Idan ba tsaro a yankinmu, in tawar gaje ina zamu.